This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 kuma da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 3:30 kenan ne ma a nan birnin Washington DC. Inda za ku ji cewa yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a jamhuriyar Nijar, wata kotu ta tabbatar da Abdul Labo a matsayin shugaban jam'iyyar CDS Rahama.
Zuciya wai mamma Usman baka da inci ka kokara kace kongre bai ba. CDS Rahama 100% tana hannun Abdul Labo.
Sai dai bangaren tsohon shugaban kasa Muhammad Usman sun ce har yanzu ba a rabu da bukar ba domin za su kasa ke dauka kara.
Doka ta ba mu damar mu dauka kara mu je kotun gaba wanda muke tsammanin za mu samu gaskiya kuma za karanta mana shari'a.
Sannan za ku ji irin tsokacin da malaman Najeriya suka yi dangane da takaddamar kasar Saudiya da Iran. Kuma kan wannan dambarwa ce za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon lamarin kuma ta yaya za a sasanta rikicin? Lambar da za ku kira da ita ce 202-205-2655. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An daga zaman sasantawa nan da za a yi tsakanin gwamnatin Burundi da bangaren yan adawa babu masaniyar ranar da za a sake dawowa. An dai bude zaman sasantawan ne a ƙarshen watan da ya gabata a ƙasar Uganda, inda aka shirya ci gaba da zaman gobe Laraba a birnin Arusha na Tanzania. Amma wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Burundi, Joseph Bagurumbona, ya faɗa a yau Talata cewa gwamnatin Burundi ba za ta ci gaba da kasancewa cikin waɗanda suke goyon bayan tashin hankali ba. Haka kuma ɓangaren yan adawar CNARED a takaice sun ce ba za su samu takardar gayyata zuwa tattaunawar neman sulhun ba.
Kasar Kuwaiti ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da Saudiya wajen ɗaukar matakin diplomasiya kan kasar Iran. Bayan da masu zanga-zanga suka afka ofishin jakadancin Saudiya a Tehran, bayan da suka fusata da hukuncin da Saudiya ta ɗauka na kashe babban malamin Shi'an nan. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Kuwaiti Kuna ya ce Kuwaiti ta janye jakadanta daga Tehran, kuma ta bayyana aniyar goyon baya ga dukkan matakan da Saudiya ta ɗauka domin ƙarfafa tsaronta. Biyo bayan hukuncin da Saudi da Bahrain da Sudan suka ɗauka na yanke hulɗa da ƙasar Iran, ita kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sassauta mu'amalarta da Iran. Baki ɗaya da ƙasashen huɗu mambobi ne a ƙungiyar ƙasashen Larabawa waɗanda za su gudanar da wani taro na musamman ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu, inda za su tattauna kan batun Saudi da Iran.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saka dokar hana fita daga magarba zuwa asuba a birnin Aden da ke gabar teku na ƙasar Yemen, bayan faɗa tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa-kai masu adawa da gwamnati, inda aka shi aƙalla mutane 22. Jami'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magarba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa masha Allah, kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa-kai walwala. Yan bindigar dai sun buɗe sojojin gwamnati wuta wanda suka isa birnin Aden da niyyar kare tashoshin da ke gabar tekun. Faɗan da ya yi sanadiyar kashe mutane 22 daga ɓangarorin biyu kafin sojojin samu nasarar karɓe ikon gabar tekun. Ana kyautata tsammanin 'yan bindigar dai na daga cikin mayakan da suka goyi bayan gwamnati a lokacin da ake yaƙi da 'yan tawayen Houthi, amma sun buƙaci a basu cingashin kansu a kudancin ƙasar. Haka kuma jiya Litinin a birnin Aden, wani ɗan bindiga ya harbe wani mai sassaucin ra'ayi ɗan sufi mai suna Sheikh Ali Uthman.
Ministan da ke kula da abin doka a jihar Punjab, Ranas Nawalla, a yau Litinin ya ce kimanin 'yan Pakistan 100 ne suka bar ƙasar domin shiga ƙungiyar ISIS a Siriya da Iraki. Haka kuma ministan ya ce 'yan Pakistan 42 suna daga cikin waɗanda aka kama a kwanan nan domin suna ƙoƙarin kafa ƙungiyoyin ISIS. Ya ce an gano makamai da wasu abubuwa a asmaman da aka kai biranen jihar Punjab guda huɗu a ƙarshen mako. Mr. Sanawalla ya ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa waɗanda suka fice daga ƙasar domin shiga cikin ƙungiyar ta ISIS ba su wuce 100 ba, wannan ne karan farko da wani babban minista ya bada bayanin adadin yan Pakistan da suka fice daga kasar domin shiga kungiyar ta ISIS. A baya jami'an Pakistan sun sha musanta kasancewar yan kungiyar ISIS a kasar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da ake ta shirye-shiryen zabe a jamhuriyar Niger, wata kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da Abdullabo a matsayin shugaban jami'ar CDS Rahama. Sai dai bangaren da ke adawa da hakan sun ce za su ƙara ɗaukaka wato sake ɗaukaka ƙara. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Barma da ƙarin bayani daga Yamai.
Bangaren Muhammad Usman ne ya ɗauka ƙara a sakamakon rashin amincewa hukuncin ƙaramar kotun Yamai wacce a zamanta na watan Afrilun 2015 ta ce taron kongiren da bangaren Abdullabo ya gudanar ya wakana akan ƙa'ida. Saboda haka kotun ɗauka ƙara a zamanta na yau ta yi watsi da ƙarar da bangaren Muhammad Usman ya shigar a dalilin rashin gamsuwa da hujjojin da ya gabatar. Dr. Saidu Umaru shine sakataren CDS Rahama ƙarƙashin jagorancin Abdullabo.
Zuciwa yi mama Usman baka da inci ka ƙara ka ce kongire bai ba. Alal misali ni ina parti wanda aka ce ma Hamdallah, kuma akwai wani parti wanda aka ce ma biiznillah. Hamdallah shi na da nasu bangare, biiznillah shi na da. To kai wanda Hamdallah kana tashi da sahi yanzu ka ce kongire kin biiznillah, sai a ce baka da hujja ko guda tunda ba abin bai dame ka ba. Daga yanzu CDS Rahama 100% tana hannun Abdullabo.
Sai dai a cewar Alhaji Dudu Muhammadu ba za su gajiya ba da wannan fafatawa.
Yanzu shari'a ce aka ce ba mu da gaskiya a wannan shari'a, an ba Abdullabo gaskiya. Za mu ɗauka ƙara, za mu ci gaba da ɗauka ƙara har ran da aka karanta gaskiyar da mu ɓangaren Muhammad Usman ɗan ɓangaren Abdullabo duka za mu zauna mu yadda cewa lalle wannan gaskiya ce aka faɗi, mu duka za mu yadda da wannan. Doka ta ba mu damar mu ɗauka ƙara mu je kotun gaba wadda muke tsammanin za mu samu gaskiya kuma za a karanta mana shari'a.
Shekaru sama da hudu aka shafe ɓangarori na rikici a game da cancantar shugabancin jam'iyyar CDS Rahama, kuma ba alamar abubuwa za su lafa a nan kusa-kusa. Yayin da zaben gama gari ke ƙara ƙuratarwa, dalili kenan da Abdullabo ya shiga kira ga Usman da mutanansa.
Mama Usman da magoyan bayan shi in dai har CDS Rahama suke ma yaƙi, su zo mu yi aiki. Ƙohohin suna nan buɗe, su zo mu yi aiki.
To amma ɓangaren na Muhammad Usman bai ji wannan kira ba.
Lokacin da mu muka ce zo a sasanta muka je da magana muka kira su kongire sun zo? Ai ba su zo ba, da sun zo ai da ba matsala. Amma ai kaga yanda aka hana ma sam mu tsaye da mu yi kongire din. Alhali muna damar mu yi kongire, doka ta ba mu damar mu kongire. Kuma shugaban Muhammad shi ne shugaban jam'iyyar CDS Rahama.
Jam'iyyar CDS Rahama ita ce jam'iyya ta farko da ta dora wani danta akan kujerar shugabancin kasa ta hanyar zabe bayan da Niger ta tsunduma ta farkin demokradiya a 1990. Sai dai rigingimun cikin gida sun yi sanadiyar da ta zamo mafi karancin kujerun wakilcin majalisar dokokin kasa a zaɓuɓɓukan 2011. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kamar Allah a gaida Sulai Mumuni Barma, yanzu bari mu je Najeriya kan batun ilimi, inda hukumomi a jihar Oshun da ke kudu maso yammacin kasar suka ce daga yanzu babu malamin da za a makarin girma har sai ɗaliban da yake koyarwa suna nuna ƙwazo. Hassan Umar Tambora na ɗauke da ƙarin bayani.
Daga yau duk wani malamin makaranta da zai sami ƙarin girma ya dangana ne da ƙwazon 'yan makaranta a jihar Osun. Mataimakiyar gwamnan jihar Osun uwar gida Titi Lawoye Tomorice ta sanar da hakan a birnin Oshogo fadar gwamnatin jihar Osun. Mrs. Titi Lawoye Tomori ta ce ƙarin girma ba zai samu ta yadda aka saba ba a jihar Osun. Komi daɗewar da malamin makaranta ya yi yana karantarwa, ƙarin girma zai samu ne dangane da himmar shugabannin makarantu da malamai wajen nuna ƙwazon 'yan makarantar a jarabawar gama gari ta waye. Sadai shugaban kungiyar malaman makarantu a jihar Osun, Mr. Adekunle Obawale, ya mayar da martani a game da wannan sabon tsarin. ta Adekunle Obawale yace kwazon yan makaranta ba yara taya a wuyan malamai kadai ne ba, yara taya ne a wuyan jama'ar gari, gwamnati da iyaye, amma a ce yara taya a wuyan malamai ga kwazon yan makaranta kafin a karawa malaman girma bai dace ba. Kazalika gwamnatin ta jihar Osun ta ce a halin yanzu ya zama dole koda kwangilar naira 10,000 aka ba dan kwangila a jihar, dole ne ya baiwa sashen ilimi kashi daya don haɓaka harkar ilimi a jihar ta Osun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Wannan kiɗan tita ne, wannan batun tita ne, tita ɓuban karatu.
Tumar Allah gaida Hassan Umaru Tambuwal, da fatan za mana abubuwan rashin kyawun wasu daga cikin abubuwan da kuka ji a wannan rahoto. Yanzu kuma sai takaddamar diplomasiya da ta kauri tsakanin Saudiya da ƙasar Iran, bayan da Saudiyan ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin Shi'a, lamarin da ya janyo kai hari akan ofishin jakadancin Saudiya da ke Tehran. Dangane da wannan takaddama ce malamai a Najeriya suka fara muhawara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adam Hikaya ya aiko mana daga Abuja.
Yanki hulɗar jakadanci da Saudiya ta yi da Iran na haddasa muhawaran goyon baya da kushewa daga malaman musuluncin Najeriya. Wannan lamarin dai da ya zo gabanin fitowar rahoton arangamar sojoji da 'yan Shi'a a Zaria ya ɗan hankali ne da masu ganin 'yan Shi'a sun wuce gona da iri wajen auka ofishin jakadancin Saudiya don haka matakin tsinke dangantakar ya yi daidai. Tun da shi kansa malamin Shi'a Sheikh Nimr al-Nimr ɗan Saudiya ne, haka nan kusan duk sauran mutum 46 da aka zartarwa hukuncin tare 'yan ahalus sunna ne, biyu ma 'yan Afirka ne daga Masar da Chadi. 'Yan Shi'a kuma na cewa bisa zalunci Saudiya ta hukunta al-Nimr. Farko ga mai goyon bayan matakin Saudiya Sheikh Abdul Basir Anguwar mai kawo.
Ita Iran, duk mutumin da aka samu da aƙida ta sunna, an same shi da laifi ne ko ba laifi bane, an same shi da cikakken laifi. Kashe shi suke yi, irin kisan da suke yi ana gani a duniya, kan titi za a zo a rataye wuyan mutum a kille shi ana ji ana gani. In dai har ba za a yi magana akan irin mutanen da ake kashewa a Iran, wanda ba su yi ma da'awa irin ta wannan wanda ya yi ba, to ba dalilin da za a zo a ce Saudiya ta yi laifi don ta kashe wani wanda ya kiran a zo a kihwar da gwamnati.
Mai magana a madadin 'yan Shi'a Sheikh Yakubu Yahaya na ganin ragon azanci Saudiyar ta yi.
Fahimta ta addinin da za ta fitar da mutane daga kunci kamar yadda ya faru a Iran, kamar yadda Hezbollah suke kokarin kwata kansu daga Isra'ila, yadda su Iran suke taimaka ma Palestinawa suna kokarin su kwaci kansu. To in wannan tunani da irin wannan koyarwa za ta ci gaba da tasiri a cikin al'umma, za a waye gari al'umma musulmi sun kwaci kansu daga 'yan mulkin mallaka, to shine ake ta kokarin a hada fada tsakanin sunna da Shi'a, Iran da Saudiya da waye da sauransu. Irin su Sudan da suka yanke hulla da jakaranci da Iran, da irin su Bahrain, wannan 'yan kanzagi ne kawai ana ce musu ku yi ne su yi ku bari su bari illa iyaka. Su mutanen Iran suna da kwarewa da gogewa, sun san wacece America, wacece Ingila, wacece Burtaniya, saboda duk abin da za su faɗa ne bisa ilimi.
Imam Saliu Yakub na masallacin Al-Manar Kaduna na bin akasin daki daki.
Yaƙi da Saudi ta ɗaura ɗamara a Yaman da sauran ƙasashen Larabawa, Iran suna da wata manufa na mamaye duk ƙasashen Larabawa, domin wani daga cikin manya-manyan mashawartan shi Khomeini a Iran yana faɗa cewa ƙasashe yanzu guda huɗu suna ƙarƙashin Iran take controlling ɗinsu: Iraki, Syria, Lebanon da Yaman. A wannan lokacin tushe abinda ya rage musu yanzu sauran Saudiya. To wannan shi ya tsorata mahukuntan Saudiya, suka ga to in suka tsaya suka zura ido, to lallai wannan abun zai kai abinda ba su yi tunani ba.
Duk ƙasashen musulmi ko masu mabiya addinin musulunci na hulɗa da Saudiya, musamman ma don lamuran aikin haji da umra, da wannan ke nuna duk matakan ƙasar kan ɗau hankalin musulmai. Nasiru Adam Hikaya, muryar Amurka daga Abuja.
معك يا طوبى في شهر طوبى زهرات رسول في دار طوبى.
Kuma da Allah gaida Nasir Adam Hikaya kan wannan batu na takaddama tsakanin Saudiya da Iran, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, ya kuke kallon lamarin, sannan ina kuke ganin mafitar take. Kafin ku kira, bari mu shakata da wannan waka.
Yeah.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, kiran mu na farko ya fito ne daga Gashuwa. Wane ne akan layi?
Muhammad daga Gashuwa.
To Malam Muhammad, muna jinka.
Ni ra'ayina shine gaskiya al'amuran da yake faruwa mu dai muna fatan Allah ya kawo sauki da kuma daidaituwar al'amura a cikin al'amuran duniya.
To mun gode kwarai Malam Muhammad daga Gashuwa. Ga kira daga Katsina, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To sunana Sahabi mai tajin waya, gajir ga karamin hukumar Kurfu a jihar Katsina, tarayyar Najeriya.
To Sahabi, muna jinka.
Gaskiya Saudiya ta yi dai, saboda a gaskiyar lamari babu wata gwamnati wadda za ta so a yi mata juya mulki, kuma shi wannan mutum an ce an same shi da laifi na ta'addanci. Ka gani dokar ƙasa ba ta ba da dama a yi ta'addanci ba, don haka ni ban ga laifin Saudiya ba.
To madalla, mun gode Malam Sahabi kenan daga Katsina. Ga kira daga Kaduna, wane ne akan layi?
Sunana Yawu Suleiman Madaci.
To Malam Yawu, muna jinka.
To kamar yadda wannan mai magana ya bayani, tammas ba shi da alfanu shigan Saudiya irin wayannan al'amura, musamman ma in ka lura da Saudiya ita ce take tara alhazai duk shekara, kuma ita ma Iran tana yana da kyau ta lura da wani al'amari cewa Saudiya ta kasance wata cibiya ne na musulunci, duk shekara ita ma ya kasance dole ta yi hudda da ainihin Saudiya. To yana da kyau dai mu dai musulmai muna roƙon su dan Allah dan Annaba, abin da yake shine mafita, a samu mafita, a zauna lafiya. Wannan shine kawai ni Allah ba abin da ni zan tofa ba, albarkacin bakina.
Malam Yau kenan daga Kaduna. Ga wani kira daga Bauchi, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To kai tsaye kuna tare da Ibrahim Zaki Magerin Garma Dingati, ina kira daga nan yankin Karmo Kumar Giyada, jihar Bauchi.
Muna jin ka Malam Ibrahim.
Yawwa, to na ji abin da kuke tattauna, haƙiƙanin gaskiya abin da Saudiya yake gaskiya ba adalci ba ne.
Me yasa kace haka?
Ya kamata idan har suna irin wannan abubuwan, ya kamata suna tantancewa, saboda yadda duniya ta barbare a harkar baro.
To Malam Ibrahim kenan. To Malam Ibrahim kenan daga Bauchi, mun gode kwarai. Ga kira daga Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne akan layi?
Muhammad Ahmad ne daga Nasarawa, Kano local government.
To Muhammad Ahmad, za ka dan daga mure ka kadan da Allah, saboda ba ma jinka sosai.
Wato wannan al'amarin da suke kasancewa, gaskiya musulunci suna shiga wani tsaka mai wuya, wanda su ya su ma ba su fahimci juna ba. Muna roƙon su don Allah su yi kokari su fahimci juna, kamar su ɗan Shi'a suna da wani ra'ayi wanda suna so su nuna duk inda suke so su bi ƙarfin gwamnati. Muna so ko a Najeriya ma gwamnati ta duba wannan matsalolin sosai, su gyara mana zaman kungiyoyin nan. Ni ne naku Muhammad Ahmad daga Karo local government Nasarawa.
To mun gode Malam Muhammad daga Nasarawa. Ga kira daga Nijar, wane ne akan layi?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mama Ali da dogon mutum cikin yawar Nijar.
To muna jin Kamal Ali.
To abin da ra'ayi na lalle wannan abu kai Saudiya, lalle wata nan ba kai adalci ba. Dan da bisa lalle kowa suna jin labari bisa ga wannan lamari da ake ciki. Ya kamata Saudiya ta dan lura tana diba abin da kamata ta yi. Kwarai ku, na gode Radio Muhammad Amurka.
Mun gode Malam Ali daga Nijar. Ga kira daga Adamawa, wani ne akan layi? Hello, na Adamawa, kana jin mu? To ina ga kaman ko mun rasa layi na Adamawa. Ga kira daga Yobe, wani ne akan layi?
Sana ya lawan, ina kira daga kan karkar tomowa karamar hukumar Jakusko.
To yawo, muna jinka.
wani ra'ayi na ƙasar Saudiya ba ta yi adalci ba.
Menene dalilinka?
Yawwa, dalili na ai kowa yana da yanci ya faɗa albarkacin bakinsa.
Eh, na jin ka.
Mutum ya faɗa albarkacin bakinsa ba a ji daji sanan da na yanke albarkacin bakinsa ba.
To mun gode Malam Yalo daga Yobe, ga kira daga Nasarawa, wane ne akan layi? Hello, na Nasarawa kana jin mu?
Eh, ina jin ka.
Yawwa, to muna jin ka.
To mai magana Bashir Tela ne daga nan layi na Wita, cikin garin Lafiyan Barewaci. Sakatare na kungiyar mai Nasara na karamin kuma Lafiyan Barewaci.
To muna jin ka Malam Bashir.
To a gaskiya abubuwan da yake faruwa na gaskiya haka bai dace ba. Yana da kyau ko in ce bai dace ba wata kasa ta ringa shiga katsalin da zuwa wata kasa. Kuma ina son su fahimci juna a kauda hankali nesa, saboda akwai Turawa ne ma da kowane irin hanya suna neman hanya da za a samu a samu baraka ko ina musulmai da musulmai suna fada. To ni ina so ina ba su shawara, dan Allah a haɗa kai a kai zuciya nisa, a yi haƙuri da juna. Na gode.
Man gode Malam Bashir daga Nasara. Ga wani kira ya sake zuwa daga Yobe, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Gambo Balo.
Wa alaikum salam Malam Gambo, muna jin ka.
Yawwa, yin shawara nake so na ba wa 'yan uwana al'ummar musulman duniya da cewa wannan al'amari da yake ta faruwa, mu ake ta haɗa kanmu, ake gwada muna sai wa junanmu wannan abu. Don haka ya kamata mu yi tunani, mu nufi cewa wannan rayuwa ya zo ƙarshe ba, ƙarshen duniya ne dama da ya zo, wannan al'amari ba yarin da faruwa ke. Don haka Allah hukunci ya sa mu gama da wannan duniya lafiya, Allah ya kawo wani ƙarshen wannan hali da muke ciki a duniya baki ɗaya.
To amin Malam Gambo, bari mu je jihar Kebbi, wane ne akan layi?
Daga Kebbi Bello Sani Mungadi daga jihar Kebbi.
To Malam Bello, muna jin ka amma sai kaɗan ƙara ɗaga muryar ka kaɗan.
Eh, wato game da wannan abu da ke faruwa tsakanin Saudiya da Iraki da Iran.
Haka.
Gaskiya renin mawayo na ita Iran ta ce wa ainihin Saudiya, don bai yiwa tana mata katsalan da a cikin ainihin abin da ya shafi ƙasarta. Ƙasa kowace ƙasa tana da ikon ta yi hukunci a zai take gani, balle abin da shi wannan a ainihin malami ya yi na tashin hankali na wanda zai kawo tashin hankali a ƙasar Saudiya. Haka ne ni da na gani Saudiya ta yi daidai wannan hukunci. Ba wani wanda kai mata karciwa ya kasa London da ya mutu wata kasa. To Iran.
To mun gode Malam Bello, ba mu katse ka anan ga kira da Kaduna. Hello, muna ji, wani ne akan a Kaduna?
Alhaji Yusuf Tela ne.
Alhaji Yusuf, muna jin ka.
Alhaji Yusuf Tela ga Dagau.
Muna jin ka.
Wato ni abin da nake gani game da shi wannan rikici da ke faruwa tsakanin Saudiya da Iran, watanni ina ganin faduwar ganganye ne gargadi ga koren ganye. Watan shi wannan gargadi ne ga mu nan Afirka, musamman Najeriya, tun daga rikicin da ke tsakanin sojoji da su waɗannan 'yan uwa musulmi. Don haka abu ne da Najeriya ya kamata ke nazari da kyau ta san ita ma matakin da zai ɗauka. Saboda mutanen nan fa ba fakan wallaka ba ne, ba kuma waɗanda za a zira musu ido ba ne abubuwan da suke yana ci gaba. Tare da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode kwarai. Ga wani kira daga wato jamhuriyar Nijar, wane ne akan layi?
Salamu alaikum, ni na Abubakar Alhaji Abba daga Kwanni, jamhuriyar Nijar.
Wa alaikum salam Malam Abubakar, muna jin ka.
Na kira ku ne don in ba da gudunmuwa ta bisa abin da ke faruwa cikin duniyar musulmi. Lalle idan ma shi wanga shehun ya yi wani laifi, ya kamata Saudiya ta rinka dibawa me zai zo ya dawo a cikin duniyar musulmi. A rinka kaiwa zuciya nesa, saboda Yahuda suna yi ne don su fasa al'ummar musulmi, su haɗa musu karya tattalin arzikin al'ummar musulmi.
To mun gode kwarai. Zai
daɗin juya mu yanda suka damu.
To mun gode Malam Abubakar daga jamhuriyar Nijar, ga kiranmu na ƙarshe daga Adamawa, wane ne akan layi?
Adamu Abdullahi ne daga Adama.
To Malam Adamu, muna jin ka.
Wannan tabiya ta shi ya na taurin kai, Allah Ubangiji ya sa su ɗin nan haka ne daman irin addininsu suna ɗaukansa da ƙarfi. To gwamnati kuma ba a fin ƙarfin gwamnati, don haka a kai zuciya nesa da Allah.
Mun gode Malam Adamu daga Adamawa, layin naka bashi da kyau, zamu kasi ka kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan zango na jin ra'ayinku. Muna kuma godiya ƙwarai da gaske.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar tallafawa kasashen waje yaki da talauci ta Amurka ta gudanar da wani taronta na wata uku kwanakin baya, inda ta amince da wasu kasashe uku da za su ci gajiyar tallafin hukumar ta MCC. MCC dai hukuma ce ta gwamnatin Amurka mai zaman kanta da take aikin rage talauci ta hanyar haɓaka harkokin tattalin arziki. Hukumar ta zaɓi Cote d'Ivoire da Kosovo a matsayin sabbin shiga. Senegal da take cikin tun shekaru 2014 yanzu ta samu haiwa mataki na gaba bayan da ta yi abin a zo a gani. Kosovo ta samu amincewar hukumar a karon farko bayan da ta yi rawar gani a harkokin demokradiyya a ƙasar ta Kosovo. A Cote d'Ivoire da Senegal, hukumar ta amince da ɗaukar matakin haɓaka harkokin tattalin arziki da saka jari domin tattalin arzikin yankin. Hukumar ta zaɓi ƙasashen Togo da Sri Lanka, ta ce Togo ta nuna tagomashi a 'yan shekarun baya. Ita ko Sri Lanka ta yi rawan gani wajen ƙarfafa demokradiyya da 'yancin 'yan adam a ƙasar. Hukumar ta zaɓi Nepal, Niger da Philippines ne domin ci gaba da ayyukan ci gaba, amma bata amince da ƙasashen Tanzania, Lesotho ba saboda rashin gamsuwa da yadda suke gudanar da harkokinsu. Hukumar ta ce ta ƙudiri aniyar raya Mongolia da kuma haɗa hannu da India domin rage talauci a kudancin Asiya. Amurka na mai alfaharin yin aiki da waɗannan ƙasashe domin cimma ci gaba a shekaru masu zuwa. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kasar Filu Hashim ya dawo da labarai a takaice.
To a takaicen dai Muhammad, an daga zaman sassauta a sasantawan nan da za a yi tsakanin gwamnatin Burundi da bangaren 'yan adawa, babu masaniyar ranar da za a sake dawowa. An dai bude zaman sasantawan ne a ƙarshen watan da ya gabata a ƙasar Uganda, inda aka shirye ci gaba da zaman gobe Laraba a birnin Arusha na Tanzania. Ƙasar Kuwait ta shiga sahun sauran kasashen da ke kawance da Saudiya wajen ɗaukar matakan diplomasiyya a kan ƙasar Iran, bayan da masu zanga-zanga suka afka a ofishin jakadancin Saudiya a Tehran, bayan da suka fusata da hukuncin da Saudiya ta ɗauka na kashe babban malamin nan na Shi'a. An saka dokar hana fita daga magariba zuwa asuba a birnin Aden da ke gabar teku na ƙasar Yemen, bayan faɗa tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa kai masu adawa da gwamnati, inda aka kashe akalla mutane 22. Jami'ai sun ce dokar hana fitar daga magariba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa masha Allah, kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala. Ministan da ke kula da bin doka a jihar Punjab, Rana Sanaullah, yau Litinin ya ce kimanin 'yan Pakistan 100 ne suka bar ƙasar domin shiga ƙungiyar ISIS a Syria da Iraq.
Masaro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu ne, amma gobe da izinin Allah za ku ji wata tabbaga abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yanzu amma da din Sarfila Hashim Gumel da ta gabatar da shirin, da kuma Julie Lathis Christian da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Mari Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.